nan Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Litinin 25 ga watan Satumba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
A yau Litinin ne sakataren garin Amurka Lloyd Austin zai je kasar Kenya domin tattaunawa da jami'an tsaron kasar dangane da batutuwa da suka shafi tsaro da ayyukan ta'addanci. Kazalika a yau Litinin din Rasha ta ce dakarun tsaron sararin samaniya kasar sun harbo jiragen yankin marasa matuƙi a yankuna biyu na Rasha da saman kogin Bahar Aswad da kuma yankin Crimea da Rasha ta mamaye. Wasu 'yan sanda a rundunar 'yan sandan London sun kirki makamansu a yau bayan da aka tuhumi wani abokin aiki su da laifin kisan wani bakar fata da baya dauke da makami.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jami'an fafutuka da masu sharhi kan harkokin tsaro sun maida martani bayan da shugaban Faransa ya bayyana shirin janye jakada da dakarun kasarsa daga Niger.
In ka lura ita Faransa ko ina ayin Allah wajen da abin da ta yi kuma wannan taro da aka yi na shi majalisar ɗinkin duniya ka gani duk kowace ƙasa ta Afirka da Rasha da Yunani sun yi mata hannunta mai sanda.
Mustapha Abdullahi kenan masani a fannin diplomasiya da sha'anin tsaro za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa an kawo ƙarshen zanga-zangar matsin rayuwa da ɗaruruwan mutane suka gudanar a ƙasar Ghana a ƙarshen makon da ya gabata. Sannan za mu kawo muku ƙarashin hira ta musamman da muryar Amurka ta yi da ministan tsaron Najeriya Muhammad Badar Abubakar game da irin horon da jami'an tsaron ƙasar ke samu musamman wajen amfani da kayan aiki na zamani. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin ilimi wanda ya tattauna akan wani taron ba da horo ga ɗalibai don ƙara koyar da su a cikin lokacin hutu tsawon wata guda. Amma da farko za mu fara da labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A yau Litinin ne sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin zai je kasar Kenya domin tattaunawa da jami'an tsaron kasar dangane da batutuwan tsaro da na yaƙi da ta'addanci. Kafin ya tashi zuwa birnin Nairobi, Austin ya godewa dakarun Amurka da ke sansanin Le Monnaie da ke Djibouti, inda ya ƙarfafa su akan abin da ya kira kyakkyawar rawar da suka taka a yakin wato a yayin kwashe jami'an diplomasiyyar Amurka daga Sudan a cikin watan Afrilu. Austin ya ce wannan wurin yana da mahimmancin gaske, mun tsaya da ƙarfin mu a nan. Tun bayan harin 11 ga watan Satumba, mun buɗe wuta akan duk wata ƙungiyar ta'addanci. Tun a lokacin ba taimaka mana yakin nan kawai wannan wuri ya yi ba, amma har da faɗaɗa irin abubuwan da za mu iya yi daga nan, ɗaya da haɗa da abubuwan da kuka yi a kwanan nan na taimaka mana kwashe jami'an diplomasiyarmu daga Sudan. A jiya Lahadi ma sai da Austin ɗin ya yabawa dakarun Somalia bisa namijin ƙoƙarinsu a faɗan da suke yi da ƙungiyar Al-Shabaab, duk da haka dai ya yi gargaɗin cewa ƙungiyar na iya bi ta ƙasa wajen ci gaba da ayyukan ta'addanci. A yau Litinin ɗin ne Rasha ta ce dakarun tsaron sararin samaniya ta sun harbo jiragen yankin marasa matuƙi a yankuna biyu na Rasha da saman kogin Bahar Aswad da yankin Crimea da Rasha ta mamaye. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa ta kafar Telegram cewa ta dakatar da harin jirgin mara matuƙi na Ukraine a yankin Kursk da wasu hare-haren biyu a yankin Bryansk, duk dai yankunan suna kan iyaka ne da Ukraine. Gwamnan yankin Kursk Roman Stravoit ya ce an lalata jirage da dama da wani gini da ke ɗauke da ofisoshin gudanar da mulki, amma ya ce ba a samu labarin rasa rai ko jikatuwa daga hare-haren ba. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ƙara da cewa ta lalata jirage marasa matuƙi guda hudu da aka harba a Crimea da yankin arewa maso yamma na kogin Bahar Aswad. A yau Litinin sojojin Ukraine sun ce Rasha ta kai hari a cikin dare da jirage marasa matuƙi 19 da makamai masu linzami 12. Wasu 'yan sanda daga 'yan sandan rundunar London sun ƙi su riƙe makaminsu a yau bayan da aka tuhumi wani abokin aikinsu da laifin mummunan kisan wani bakar fata da baya ɗauke da makami. da kasafe dai ake ganin irin wannan tuhumar ba kan jami'an 'yan sanda a kasar ta Ingila. Jaridar Telegram ta ruwaito cewa fiye da jami'an 'yan sanda 300 kimanin kashi 10 daga cikin 100 da ya kamata a ce sun rike makamai ne suka ki daukan makaman nasu sakamakon tuhumar abokin aikin su. Matakin da 'yan sandan suka dauka ya sa Scotland Yard gaggawar neman wato neman ma'aikatan tsaro da akai mata agaji da su domin jami'an 'yan sandanta da suka aje makaman a yau wanda ya hada da 'yan sanda na kwantar da tozoma da masu kai gaggawa a yayin harin ta'addanci. Ma'aikatan tsaron za ta samarwa birnin London da jami'an soji da za su gudanar da wasu ayyuka da ba na ayyukan yau da kullum na 'yan sanda ba. Kimanin 'yan sanda 1 a cikin 10 ne kawai a birnin na London ya dauki makami bayan masu wato bayan samun ingantaccen horo akan yin hakan.
Kamar sauraro kafin ku ji sauran labaran duniyar zamu leka bangaren rahotanninmu. Hukumomin mulkin sojan Niger da jami'an fafutuka sun maida martani bayan da shugaban Faransa ya bayyana shirin janye jakadan kasarsa daga birnin Yamai. Haka kuma shugaba Macron a wata hira da kafafen yada labaran Faransa ya ayyana shirin kwashe dakarun kasarsa daga Niger kafin karshen shekarar nan ta 2023. Lamarin da sojojin juyin mulkin suka ayyana a matsayin matakin nasara yayin da wasu 'yan kasar ke cewa za su ci gaba da gwagwarmaya har ranar da Faransa za ta fice kwata-kwata daga Niger. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Barma ya aika mana ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Sa'o'i kaɗan bayan shugaba Macron ya sanar da shirin ɗauke jakada Sylvain Itté daga Yamai, majalisar CNSP ta bayyana matsayinta a kai. A wannan sanarwa makuntan kasar ta Niger sun ayyana ranar ta jiya Lahadi a matsayin ranar murnar buɗe sabon babi a yankuran kwato 'yancin kan Niger. Lokaci ne mai cike da ɗumbin tarihi saboda yadda yake fayyace niyya da jajircewar al'ummar wannan ƙasa, abinda ke nufin sabuwar tafiya ta kama hanya a hulɗa irin ta darasa juna a cewar CNSP. Ficewar jakadan Faransa daga Niger da maganar kwashe dakarun ƙasar 1,500 abubuwa ne da al'umma ta shafa lokaci mai tsawo tana gwagwarmaya a kansu, inda tun a ranar 2 ga watan Satumba mazauna birnin Yamai suka tare a kofar sansanin sojan Faransa don an karar da su shuɗewar wa'adin da majalisar CNSP ta basu. Jami'in fafutuka ta yanar gizo Bana Ibrahim, wanda ya bayyana farin ciki game da abin da ya kira galaba a kan Faransa, ya jaddada aniyar ci gaba da wannan mataki na matsin lamba.
Abin da shi Macron da ya ɗauka domin muna jira mu gani ya ɗauki dakarun shi sun bar ƙasar ga. In ba mun ga wannan abu ne, har yanzu bisa kan niyyar da muka ɗauka na cewa za mu ci gaba da gwagwarmaya na ganin cewa ƙasarmu ta samu 'yancin kanta, tunda mun san ƙasar ga tamu ce ba ta Faransa ba ce ba ta Emmanuel Macron ba ce.
To koya masu sharhi akan al'amuran tsaro ke fassara canjin ra'ayin da aka samu daga gwamnatin Faransa? Mustafa Abdullahi masani ne a fannin diflomasiya da sha'anin tsaro.
In ka lura ita Faransa ko ina ayin Allah wadan da abin da ta yi, kuma wannan tsaro da aka yi na shi majalisar ɗinkin duniya, kagare da kowace ƙasa ta Afirka da Rasha da Yunani sun yi mata hannunta mai sanda. To ka san don ne a samu zaman lafiya, dole ne shugaban ƙasar Faransa ɗin ya yi haka. Amma yan mulkin farar hula ya zo yana yi wa a sake wani salo cikin mu'amalar tsakanin Nijar da Faransa. Ai, ba ana ne ba diflomasiya ta tsaya, amma wannan fannin ne ka san duk abin da hankuli bai bada ba kwada ba zai kawo shi.
A shekarar 2015 ne Faransa ta fara girke dakaru a jamhuriyar Nijar bayan la'akari da yaduwar ayyukan ta'addanci daga arewacin Mali zuwa sassan jihar Tilaberi, wanda ke barazanar mamaye yankin Sahel. Haka kuma yanayin tsamin dangantakar da aka shiga a tsakanin shugaba Macron da sojojin juyin mulkin Mali ya sa Faransa girke wani bangare na sojojinta kan iyakar kasashen biyu ta bangaren Niger a bara. A wani abin da ke kama da ci gaban takun saka, majalisar CNSP a takardar da ta aike wa hukumar sararin samaniya ta ASECNA ta ɗauki matakin hana wa jiragen Faransa na farar hula da na soja natsa sararin samaniyar Niger da nufin tsaurara matakan tsaro. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Gaida Sulaiman Barma, to har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
A yau Litinin ne kasar Philippines ta ce za ta gudanar da aikin cire wani shinge da kasar China ta sanya domin kange jiragen kamun kifi na Philippines daga yin su a bangaren ruwan kudancin China da ake takaddama a kai. Sanya shingen da kasar China ta yi ya saba haƙoƙin kamun kifi da musuntan mace da shi da aka sanya bisa al'ada, cewar mai ba Philippines shawara kan harkokin tsaro Eduardo Ano cikin wata sanarwa. Masu tsaron ruwan Philippines sun ce shingen wanda aka sanya a ranar Juma'a a yankin Scarborough Shore ya hana musuntan Filipino neman abincinsu. Mai magana da yan ma'aikatar tsaron China Wang Weibin ya ce ruwan da ake takaddama a kai mallakar China ne. China ta kwace yankin ruwan Scarborough Shore daga Philippines ne a shekara ta 2012, inda ta yi ikirarin yankin ruwan mai shagara da albarkatu da ke kudancin kogin China cewa mallakinta ne.
A gaida Hawwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Daruruwan masu zanga-zangar da suka hallara a kira babban birnin Ghana kwanaki uku a jere don nuna rashin jin dadinsu akan halin matsan rayuwa da suke fuskanta sakamakon koma bayan tattalin arziki a kasar sun kawo ƙarshen zanga-zangar a ranar Asabar. Sai dai Mustapha Gbande, mataimakin babban sakataren jam'iyyar adawa ta NDC, ya ce da sauran runa a kaba. Ga Sarfila Hashim Gumel da fassarar hirar da James Bot ya yi da shi.
Yau Asabar zanga-zanga da aka shafa kwanaki uku ana yi na neman sauye-sauyen tattalin arziki da kuma kawo ƙarshen cin hanci da rashawa a Ghana ya zo ƙarshe. Ministan labaran Ghana ya ki amincewa da buƙatar muryar Amurka don hirar da shi akan cewa baya kasar. Mustapha Bande shine mataimakin babban sakataren jam'iyyar adawa ta NDC. Ya shaida wakilin muryar Amurka James Bati cewa akwai ƙarin zanga-zanga da za a yi nan gaba.
There are a series of protests taking place all against government of His Excellency Nana Akufo-Addo. One has to do with the corruption, the losses.
Yace akwai zanga-zanga da ake duk akan gwamnatin shugaba Nana Akufo-Addo. Daya kan abubuwan da suke faruwa kamar cin hanci da rashawa da kuma asara da babban bankin Ghana ya yi. Zanga-zanga ta biyu kuwa tana faruwa ne saboda matasa sun duba sun gani cewa akwai cin hanci da rashawa da rashin samar da ci gaba a kasar. Dukkan tallafin da kasashen duniya ke bayarwa. Sai ga shugaban kasar Ghana a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya yana magana akan danniya. Shin muna ganin wannan lokaci ne na yin wannan magana? Saboda shugaban kasar Ghana ya ce ba su suka masu yawa da tallafi da kasashen waje. To amma ya zaɓe amfani da su don moriyar kansa da iyata iyalansa. Wanda hakan ne ya sa matasa da fitattun mutane suka fito domin nuna rashin jin daɗinsu ga abin da ke faruwa.
A gaida Sarfila Hashim Gumel, yanzu kuma sai batun tsaro a Najeriya. Yayin da hukumomin kasar ke ci gaba da kokarin kawo ƙarshen matsalar tsaro a sassan Najeriya daban-daban, ministan tsaron kasar Muhammad Badar Abubakar ya yi bayani akan horarwar da ake ba jami'an tsaro musamman wajen amfani da kayan aiki na zamani. Ya bayyana hakan ne a ci gaban hirar da abokin aikin mu Baba Yakubu Makeri ya yi da shi a gefen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da aka kammala a ƙarshen mako a birnin New York da ke na Amurka.
To ya batun hurarwa na soji yadda za su iya su yi tafiya da zamani da kuma na'urorin zamani wanda masu masana harkar tsaro sukan ce idan an yi amfani da su da irin waɗannan na'urorin ne akan ga inda miyagu suke akan musu hali. Ina batun horo da wannan batu na na'urar zamani?
Ana ita kuro kuma muna neman na'urorin zamanin kuma sassa orders yan wasu kuma da wasu wanda suke kasa. Kamar yadda na ce duk abin da ake bukata shi shugaban kasa ya ce a kawo da daddaro bangiji zai samar, amma dai in an siya a fadi lokacin da za a samu karshen wannan matsala ta tsaro.
To ko shakka babu an gaji kamar yadda kai magana haɗin gwiwa da ke tsakanin sojoji da sauransu na gwada za a ga wani sauyi kamar yadda ka faɗa. To amma lokacin da aka naɗa ka ko kuma aka bayyana da sunanka a matsayin ministan tsaro, mutane suna ganin kai ba tsohon soja ba, baka taɓa aikin wani sha'anin tsaro da sauransu ba. Wannan batu ya ka dauke shi.
To kamar dai mutane ba su san ba aikin minista kuma ministan tsaro. Dukkan da minista yake shine kamar manajan wuri, zai harhada abubuwa yanda za su fito, kuma duk minista yana da masu ba da shawara kwararru wanda za su taya shi. To shi kuma management wato ka tattara abu yanda za su faru, yanda za a tsara abubuwa, ba abu bane na lalle sai ka kware da harkar yaki. Kuma da yawa ba su sani ba, domin ban surutu da yawa ba na shiga hayaniya. Amma wanda ya fara kasuwanci da kadan har ya kai inda na kai kafin fitan shiga gwamnati, kuma wayanda suka san jiga sun san abinda muka yi a jigawa, so na tabbata za su san cewa da yadda Ubangiji Allah zai kama mana, kuma za mu iya wannan aiki.
To wani ya batun mataimakin ka wanda shi ma ba shi da wani kwarewa na harkar tsaro.
To in ka duba ga ni a jihata tsawon shekara 8 da nake ba sa matsala tsaro ba, tana ɗaya daga cikin jihohi a Najeriya wanda take cikin kwanciyar hankali. Shi kuma an sami harkoki matsaloli na tsaro wanda yayi kokari, ya kokarinsa ya gwada sulhu, ya gwada wuta, ba abin da bai gwada ba, saboda haka zai kawo wannan akan tebur ne, kuma zan kawo yanda aka yi aka zauna lafiya a jigawa tsawon wannan lokacin akan tebur, wanda wannan ilimin guda biyu zai ba mu damar hangen me zai faru a wurare daban-daban na yadda za mu ba da ta mu shawarar gwargwadon iko.
To menene maganarka ga 'yan ta'adda yanzu da ka zama ministan tsaro, me za su sa idon gani?
Su tuba su bari su zauna lafiya lau.
Baba Yakubu Makeri kenan a hirarsa da ministan tsaron Najeriya Muhammad Badar Abubakar. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Tan hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa.
Masu sauraron assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. Shirin namu na yau zai kaitara ne zuwa jamhuriyar Niger, inda kungiyar malaman makarantun boko matasa suka shirya wani taron horo ga dalibai don kara koyar da su a cikin dogon hutun makaranta na tsawon wata guda. Sakamakon jarabawa da yanzu ka yi fito da jamhuriyar Niger ya nuna cewa dalibai mata su ne kan gaba akan takwarorin su maza, abinda kuma aka alakanta da yawan wasanni walau dai na kallo ko gem ko kuma kwallon kafa da ke daukewa maza hankali. Ba tare da na ja ku da nisa ba, ga Mansur Sani wakilinmu a maradin jamhuriyar Niger.
Buɗe taron da addu'a da kuma takin kasar Niger, kungiyar matasa don ci gaban matakan makaranta cewa da ajansa da ta koyar da dalibai a hutun dogon zango, abinda ake ce ma kurde bakansa, na tsawon wata guda. Ai bikin mika sakamakon tukunci ga yara a makarantar primary ta da equal center da ke unguwar Bagalan Maraɗi jamhuriyar Niger. Yaran da suka yi kokari aka karrama su sun nuna jin daɗin su.
Nana Shukshuk, thank you. 915 bugin sosan kenan, ina jin daɗi sosai, kuma ina jin daɗi da na mai da hankali na kan karatu har na yi nasara na zo kure mai. Ina son in zama doktor.
Suna na Usman Iri Salim. To ina jin daɗi. 916 bugin. Ina son in zama ko haka aikin likita.
Suna na Abu Majid Musa. Turuwa zai mu nike na zo na uku. Ina jin daɗi da yanzu na yi abubuwa, kuma yanzu kuma sai can kala kuma za a sake yanzu za mu yi kokari.
Umar Sha'ib Hassan wanda ake ce ma Oti shine shugaban wannan kungiya ta matasa ta ajansa, ya shaida mana manufofin kungiyar su. su da kuma dalilan da ya sanya su shirya horon da su ga kannan nasu.
Abinda muka lura cewa abubuwa suna dan tabarbarewa, shasan tara dan barbarewa saboda ni, saboda yara ilimi yana yin kasa. Sai muka ga to ya kamata ga kungiya a ce mun hada kungiya dan mu tashi tsaye mu ga mun taimake wanga yara kannan mu wanda suke nan mu taimaka musu dan su ma su samu wani abu su taimaka musu ma na bayan su. Akwai inda zaka taka ga an saji ka 7 inda za saji ka 10 to da yake mu abinda muke taimako ne muke taimaka ma yara kuma dan saboda iyaye da muka taimaka musu jika ga da ake bada akwai uwan da ke zuwa su ce sun bada daga bisani ha'ayi da basu bar kudala ba.
Malam Ira Salisu shine darakatan wannan makaranta ta ikwar sadar da aka yi koyon wannan karatu a ciki ya halarci taron bada sakamakon kuma me zai ce ga wannan kungiya ta matasa ta agents
sanin kowa ne lakol ta Niger ta shiga cikin wani hali wanda tana bukatar kowa ya kawo taimakon shi to su wannan taimakon da suke bada ina ga kenan ya shiga cikin su ma ta su gudunmuwa da ganin cewa lakol ta koma ta samu wannan martaba ta canza wanda aka sani.
Sai dai wani abun mamaki shine cikin ɗaliban da ake karramawa a makarantu a irin wannan sakamako masu kokarin sune ƴaƴa mata. Madam Alma'aisata darakatar makarantar Ecole Bagalam wata ainihi aka kafa domin mata da ake cewa Ecole de Fille a wancan lokacin ta nuna murnar ta tare da ƙara kiran ƴan mata da su ƙara kuzari domin ganin cewa su suka fi yawa a wannan ƙasa ta Niger.
Ni dai na ji dan karan dadi akan ni diya mace naga iya mata yanzu suke bugalamba na ji dan karan dadi amma maza su ma su tashi ai ba basu iya bane ba busu su yi niyya bane komai ka sa niyya cikin shi za ka yi ƴan matan nan yanzu sun gudda ma kansu talla da aure da gaugawa yanzu kowa so yake zan wani abu ka yi ilimi ka kori jahilci ko baka zan wani abu ma'aikaci ba gidanka ma ilimin ka zai maka amfani ma mai gidanka amfani kenan yanzu ƴan mata sun sa niyya yanzu su ma kowa ce suke su hito daga a gane su a cikin kowane sakamako kuma alhamdulillah naji dadi can baya mu mun ci wuya ba wanda ya samu hanya amma lokacin yanzu an waye mu uwaye kai an waye mu yara kai kenan yanzu alhamdulillah mu yanzu mun san ko gobe ba mu nan akwai wanda za su dauka mu
za a iya cewa tsarin nan na secularization da lajinfi ya samu karbuwa a halin yanzu
kwarai ku nan da shekara 2 ko 3 nan dai mu yi bagalam duk iyan da za mu dauka ko wace shekara ƴan mata sun hima za yawa kenan uwaye hankalinsu ya dawo kuma kowa yanzu ya gane da cewa ilimi gimshiki kuma garkuwar dan adam ce ko gidanku da kasarku da garinku duka kowanne zai ma amfani
wannan zai kira kasar Niger da cigaba ko kuma duniya
to ai ka ga mata mun yi maza yawa ko yanzu ai su ne ake so mun ga mata sun ware tasowa kenan mu yanzu dan gaba muka yi maza kuma ina tambaye su ina roƙon su su sa niyya ko ba su da yawa su sa niyya su kama sai mu tayi da kasan mu iya mace fa ilimin iya mace guda ya kai namiji biyu
me fatan ku
to ina fatan uwayen yara hankalinsu ya kawo kowa mai iya mace zaba ya kawo ta akwai a gidan wani akwai a gidan danni ba a gidanki ba kenan kowa ya kawo dan shi ya salaka
dangance da faduwar wannan sakamako ga samari ƴan maza da harkatan makarantar Ecole Center Ira Salisu ya kara tsokaci
yara su ne tunda sai ƴan maza za ka tsinta su bidiyo suna kallon bidiyo su ne za ku ganin su suna wani harkar shi su ne za su barin lokacin lakon su ta yi wajen balo ko wajen wasu wasanni na banza waɗanda bai kamata ba lokacin na karatu ne yaro ya tsaya mai da niyya ya karatu kenan in mun yi koken ƴan maza ba su karatu kenan su ma ƴan mata dole mu jinjina musu kokarin da suke yi
wannan taron bada sakamako dai ya samu halartar ɗalibai da malaman su iyayen yara da sauran al'umma masu ruwa da tsaki kan sha'anin ilimi kuma irin shi da ake yi a makarantun boko irin wannan lokaci na ƙara wanke kwakwalen ɗalibai domin ba su damar tunkarar karatun shekara mai zuwa
masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilin namu
Mansur Sani
da kuma jami'ar da ta bada umarni kuma daidaita shirin Julie Legal Gresham naku baban yaji furin ke cewa a huta lafiya sai wani makon
an hakika ba da tangarda ba
a gaida Babangida Jibrin to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ayo ya fito ne daga malamin ƙurar garin sarkin noma New District da ya ku mai aski Badiraka da Sunusu Madatai da magaran a jihar Yobe. Suka ce hakika ganin yanke hukuncin da kotun sauraron kayayyakin zaɓe ta yi a jihar Kano tabbas akwai lauje cikin nadi.
duba da hujjar da suka bayar na rashin stamp da kuma jibge jami'an tsaro da aka yi. Sai kuma sakuma na gaba da ya fara da sallama ya ce BOA Hausa hakika muna farin cikin da janyewar dakarun Faransa har ma da ambasada na Niger ko ba komai yanzu Niger ta zama ƙasa mai cin gashin kanta. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya saka katanga tsakaninmu da turan yamma amin. Sakonmu na gaba ya fito daga babbaganin Alhaji Luciya wacce kan tare da Malam Hussein Dango ta Karasuwa da Ado Salati Goma ga Annabar Dau da Girema Giras wacce kal daga jihar Jobe. Suka fara da sallama suka ce suna kira ga rundunar sojin kasar su Najeriya da su roƙanya akan kokarin da suke yi domin ganin sun ceto ragowar ɗaliban da ƴan bindiga suka sace a jami'ar tarayya da ke birnin Gusau a jihar Zamfara. Sai kuma sakonmu na gaba da ya fara da sallama ya ce a yau ma zan yi amfani da wannan dama domin na yaba kamfanonin samar da masarufin cikin kasar mu Najeriya na Buwa da Dangote a bisa kudirin da suka dauka na rage farashin siminti ga al'ummar kasa. Ala hakika mun ji daɗin wannan al'amari sosai saboda haka muke fatan wannan zabtar farashin kayan ba zai tsaya iyakan siminti kadai ba domin kuwa sai da ruwan jiki ake jan rijiya. Sako daga Sani Gulla Kampala Malam Madura a jihar Jigawan Najeriya. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito ne daga Sani Muhammad Cindo unguwan Karfin Madaki jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ya fara da sallama ya ce hakika matsalar rashin tsaro yana nema ya gagari kungila a kasar mu Najeriya. Ganin yadda kullum sai a ce an sace mutane don neman kudin fansa musamman a jihohin Zamfara, Katsina, Sokoto, Kebbi da Niger. Muna kira ga hukumomin tsaron kasar mu da matsakai ne wajen ganin sun kawo ayyukan ƴan ta'adda a wannan jihohi. Daga ƙarshe nake addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya ƙasar mu Najeriya amin sun ma'anin. Shi kuma sakonmu na gaba ce waye muna roƙon Allah kawo mana ƙarshen matsalar rashin tsaro da tsadar rayuwa da muke fama da su a ƙasar mu Najeriya amin. Sako daga Isman Dila Faki. Sakonmu na ƙarshe kuwa ya fito daga Shehu Adamu Rajau ya ce hanyar jin zuwa Kanta Gora da aka ce gwamnan jihar mu ta Neja Umar Muhammad Bago ya sanya hannu akan gyaran ta to Allah ya sa da gaske ne. Ganin yadda a baya aka sha cewa za a gyara mana hanyar amma kuma sai muka yi shiru ya biyo baya saboda haka da fatan wannan karan labarin zai sauya.
Madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
A yau Litinin ne sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin zai je kasar Kenya domin tattaunawa da jami'an tsaron kasar dangane da batutuwan da suka shafi tsaro da ayyukan ta'addanci. Kafin ya tashi zuwa birnin Nairobi, Austin sai da ya godewa dakarun Amurka da ke sansanin Lemuria da ke Djibouti inda ya ƙarfafa su akan abin da ya kira kyakkyawar rawar da suka taka a yayin kwashe jami'an diplomasiyyar Amurka daga Sudan a cikin watan Afrilu. A yau Litinin din ne jami'an Rasha suka ce dakarun tsaron sararin samaniya ƙasar sun harbo jiragen Ukraine marasa matuƙi a yankuna biyu na Rasha da saman kogin Bahar Aswad da yankin Crimea da Rashan ta mamaye. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa ta kafar Telegram cewa ta dakatar da harin jirgi mara matuƙi na Ukraine a yankunan Kursk da wasu harharen biyu a yankin Bryansk duk dai makwabtaka suke yi da ƙasar ta Ukraine. Gwamnan yankin Kursk Roman Tsvyal ya ce an lalata gidaje da dama da wani gini da ke ɗauke da ofisoshin gudanar da mulki amma ya ce ba a samu labarin rasa rai ko jikata daga harharen ba. Wasu ƴan sanda a rundunar ƴan sandan London sun ƙi ɗaukar makamansu a yau bayan da aka tuhumi wani abokin aikinsu da laifin kisan wani baƙar fata da baya ɗauke da makami. Ba kasafai dai ake ganin irin wannan tuhumar akan jami'an ƴan sanda ba a ƙasar ta Ingila. Jaridar Telegram ta rawaito cewa fiye da jami'an ƴan sanda 300 kimanin kashi 10 daga cikin 100 da ya kamata a ce sun ɗauki makamai ne suka ƙi ɗaukar makaman nasu sakamakon tuhumar abokin aikin nasu.
Masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Hauwa Sharif da ta taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta taimaka wajen haɗa shirin da kuma bada umarni da ma injiniyar mu Zainab Abdulrahman, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara jama'a saurari shirin yau da gobe.